sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen Hausa na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta duniyar gizo a biyoyihausa.com ko sashen Hausa.com kazalika ana iya sauraron mu a ta gidajen rediyon amfani Fara'a Niya Sarauniya da Dalol a jamhuriyar Nijar sai kuma ta Alfa Radio a kuma sun Ghana masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Salihu Shehu Ashaka zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja shirin na musamman na kunshe da rahoto na kan kafa dokar hana yawo a jihar Imo biyo bayan arangama tsakanin sojoji da ƴan rajin kafa Biafra wata kungiya a Nijar ta dage wajen wayar da kan mata kan ƴancin adama da su a siyasa lauyoyi sun mai da martani kan dokar sanya kariyar fuska da shugaba Buhari ya sanya wa hannu muna dauke da shirin tubalin tsaro da sharhin muryar Amurka ne bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka kamun waɗannan sai an saurari labaran duniya daga Washington DC
Zama assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfila Hashin Gumel Jama'ar Afirka sun ce suna aiki don samun fi Afirka a cikin shekara mai zuwa kuma suna kira ga haɗin kan Afirka a yaki da cutar coronavirus Nahiyar Afirka na da mutane miliyan 3.4 da aka tabbatar sun kamu da cutar tun farkon bullo wata a watan Fabrairun bara tun daga wancan lokacin Dr. John Nkensong ya ce cibiyoyin kiwon lafiya a duk fadin nahiyar sun gudanar da gwaje-gwaje miliyan 30 mafi yawan su a cikin kasashe 10 ciki har da Afirka ta Kudu kasar da tafi sauran kasashen Afirka fama da cutar ta coronavirus kasashen Habasha da Najeriya da Kenya da Zambia da Uganda takunan gwaje-gwaje kasar 500 ne kawai a fadin najin cutar Nkensong ya ambaci kasashe 4 da suka fara rigakafin cutar a kwanan nan da suka ada Morocco da Masar da Seychelles da kuma Guinea shugaban Amurka Joe Biden ya rattaba hannu kan wasu dokokin zartarwa biyu don fadada harkokin kiwon lafiya a jiya Alhamis yana mai cewa za su gyara barnar da aka yi na manufofin da magabacinsa ya yi tsohon shugaban kasar Donald Trump Biden ya dawo da bada kudaden da Amurka ke sannan kuma ya buɗe rajista na musamman na tsawon watanni uku ga Amurka waɗanda ba su da inshora waɗanda yanzu suke son sayin inshorar lafiya da kuma waɗanda suka rasa inshorar su saboda annobar coronavirus Trump kamar sauran shugabannin Republican da suka gabata waɗanda suka goyi bayan abin da masu suka ke kira dokar taka firkin yaɗa zubar da ciki a duniya tare da kin sake buɗe kasuwar inshorar lafiya ta gwamnati a ƙarƙashin dokar inshorar kiwon lafiya mai rahusa gwamnatin Biden ta yi amanar cewa a idan kungiyar mayakan ta cika alƙawarin da ta ɗauka ƙarƙashin yarjejeniyar 2020 ko da yake Amurka ta ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon jiya Alhamis kisan a rikicin Afghanistan ya haura sama da 2,900 a shekarar da ta gabata hukumar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar ta ce duk da ci gaban diplomasiya don kawo ƙarshen yakin ciki har da tattaunawar samar da zaman lafiya da ake yi a Qatar mace-macen na wani bangare ne na yau ke barazana ga shirin samar da zaman lafiya wanda ke yin kafar ungulu ga kiran da kasashen duniya ke yi na tsagaita wuta yayin da gwamnatin Afghanistan da aka yi a watan Fabrairun 2020 tare da kungiyar Taliban ta bukata a janye sojojin Amurka baki ɗaya daga watan Mayu na shekarar 2021 domin maharan su cika alkawarin bayar da tabbacin tsaro jami'ai da jami'an diplomasiyya Amurka sun ce alaƙa da duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC agama akan sa na kudancin China na da nufin gwada manufar gwamnatin kan China a cewar masana tsaro ya zo ne ɗan kwanaki bayan da Amurka ta aika da jiragen sama zuwa yankin da ake takakai don gudanar da ayyukan yau da kullun da tabbatar da ƴancin yin amfani da tekuna a cewar wata sanarwa ta rundunar a kamfanin Rand Corporation wata cibiyar bincike ya faɗa wa muryar Amurka cewa Beijing na aikiwa da sakon gaggawa ga gwamnatin shugaba Joe Biden wanda aka rantsar a ofis a ranar 20 ga wannan wata na Janairu makomar dubin dubatar ɗan gudun hijirar Uyghur a Turkiya da ke fokora zuwa China na barazanar zama wata matsala ta siyasa ga shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan wanda ya dade yana nuna kansa a matsayin mai kokarin kare haƙƙin musulmi a duniya suna gaya muku cewa su ne manyan masu kare musulmai amma sun kasa jin kukan ƴan uwanmu da ake azabtarwa saboda sun ce su Turkawa musulmai ne a cewar Meral Atna ta jami'ar Good Party a cikin jawabin da ta yi ranar Laraba ga mataimakanta na majalisar dokoki waɗanda ke sukan ƴan majalisar jam'iyya mai mulki ta Erdogan. Amma Erdogan wanda akai akai yake caccaka yammacin duniya saboda wulakanta musulmi da kuma Allah wadai da karuwan masu nuna kyamar musulunci. Ya kaurace fituwa bayin jama'a yayin suka game da yadda China ke kula da ƴan tsirarin Uyghur. Daga ƙarshe dubun-dubun ɗalibai da malamai sun gudanar da zanga-zangar lumana a manyan biranen Girkaji Alhamis kan adawa da sake fasalin ilimi, suna bujewar dokar hana yin zanga-zangar mako guda da aka sanya a matsayin wani bangare na matakan magance cutar virus. Kusan mutane 4000 sanye da abin rufe fuska don kaucewa kamuwa da cutar sun yi maci kan titunan Athen, yayin da wasu kusan 1500 suka yi zanga-zanga arewacin garin Salmi'o'i. A ranar Talata, gwamnati ta sanar da hana zanga-zangar da mutane fiye da 100 da su halarta har zuwa 1 ga watan Fabrairu, a zaman wani bangare na matakan daƙile yaduwar coronavirus. Ana iya hukunta laifuka da tara har zuwa dala 3,650 ga mutanen da suka shirya taro ko zanga-zanga, da kuma kusan dala 6,000 ga kungiyoyi ko kamfanoni.
Labaran duniya aka saurara, yanzu za mu shiga babin rahotanni. Biyo bayan aron gama tsakanin sojoji da 'yan rajin kafa Biafra, inda aka samu asarar rayuka da dama a jihar Imo, gwamnatin jihar ta kafa dokar hana yawo a ƙananan hukumomi tara. Lamido Abubakar na ɗauke da rahoto.
Kungiyar ta IPOP ɗin dai bayan kafa wata runduna ta musamman ta tsaro da ke ikirarin cewa za ta yi aikin tsaro a ɗaukacin yankin ƙabilar ta Ibo, inda ga dukkan alamu sun ɗauki doka a hannuwansu, kuma rigimar ta tsananta matuƙa yayin da aka tabbatar da cewar 'yan kungiyar ta IPOP sun kashe wani soja ɗaya daga bisani. Sojoji suka yi daren mikiya a ƙauyuka daban-daban inda ake sa ran maɓoyar 'yan kungiyar ne ta IPOP, inda bayanai suka tabbatar da cewar an kashe mutane hudu kawo yanzu. Gwamnatin jihar ta Imo ta kafa dokar hana fita na tsawon awi 24. A cikin wannan yanayin dai na ji ta bakin shugaban 'yan Nijar.
Sunana Ibrahim Abdulkadir Angani. Misalin karfe 10 na safe da rabi, mutane na nan kasuwa, sai aka ga waɗansu mutane da bindigogi sun shigo da hilos da sauransu, da sun kafa daga inda suka taho ba su tsaya ko ina ba sai wannan kasuwar ta mutanen namu. Suka zo suka sa wuta suka kama harbe-harbe, daga nan suka harbe mutum hudu, sannan kuma suka kona shaguna.
Haka kuma wani da ke zaman dan uwan waɗanda suka rasa rayukansu ga abin da yake cewa.
Sunana Ali Gugu
shi dan naka ne aka yi har ya zama ya
sani ai masa harbi akai, kuma aka haile shi harbi ban ba biyu ba, sun kai harbi guda uku wannan kan sashin sa. Akwai kuma abokiran da ke cewa Muhammad Yahuza shi ma an harbe sa a Katara.
Kawo yanzu dai gwamnatin jihar ta Imo ta umurci jami'an tsaro da su gaggauta farautar waɗanda suka aikata wannan kashe-kashe. Alhaji Ahmadu Ali da ke zaman sarkin Hausawan garin Olu, inda lamarin ya faru, ya yi tsokaci dangane da wannan lamarin.
Matasa mazauna Olun nan, gwamnatoci da sarakuna duka mu ba mu da abinci, an kone mana dukiyoyi, an kashe mana mutane, amma abin da haɗin kai ne an kai mana abu. Shi gaskiya za mu ɗauki mataki.
Musa Ikuku Orlando shi ne mai magana da yawun rundunar 'yan jihar Imo.
The normalcy has returned, like you know, doctors don't coffee was been pushed in that area.
Yana cewa ne kawo yanzu abubuwan da suka faru sun riga sun faru, kuma ba mu da adadin waɗanda suka rasa rayukansu, sai dai kuma rundunar 'yan sanda a tsaye take wajen tabbatar da kare rayuka da dukiyoyin jama'a. Kace amma yanzu zan iya tabbatar maka da cewar gwamnatin jiha ta kafa dokar hana fita na tsawon awi 24, kuma jami'an tsaronmu na 'yan sanda a tsaye suke domin tabbatar da doka da oda. Kawo yanzu dai abubuwa na tafiya kamar yadda aka saba.
Enforce the curfew and then ensure that no.
Lamido Abubakar, muryar Amurka daga Port Harcourt a Nigeria.
A jamhuriyar Nijar, wata kungiya ta kaddamar da kamfen ɗin wayar da kan mata don samun 'yancin gudanar da harkokin siyasa kamar takwarorinsu maza. Ga rahoton Tamar Abari.
Dr. Isa Isufu shi ne mai ba da horo ya fara da makasudin wannan taro ga matan.
Tun daga lokacin da demokrasi ta zo a Nijar, mashin makamai daban-daban, musamman ma makamai na wanda shahi wanda ake da makamai wanda ake nadi. Kun ba da wannan bayani tun daga demokrasi har zuwa yanzu. Kamar yanzu misali, an yi abin da aka ce ma luwa da kota, amma dai anan Niger kamar mata ta shafa inda a yanzu dai kamar wata karshe wanda aka yi ita ce an ce misali kamar inda ya kamata a ce an yi zabe ya kamata a ce a kadan an sa mata kishi inda mata yin di saman shi ya kamata a ce an
tsaloli kala kala inji Isufu Isa
mata sun yi kunce da kaya kamar yanda ake cewa da Hausa maimakon su yi kokari su huce wannan tana ce aka bayan wannan doka su abin da suke so a ba su wannan kishi guda biyu da na faɗa muku me duk da wannan kokowa da suke yi har yanzu dai akwai rina cikin ka ba shine muka bada bayani da cike zabe yazo amma kuma in kika dauka ma a wannan zaben ma abin yana da amfani wannan zaben da za a yi mata suna ciki in ma a ce a bayan wannan doka mai dekota suka tsaya gina ya kamata a ce sun huddu wannan haƙi nasu a ƙarƙashin wannan doka
ita kuwa Hajiya Maryama Mamman wata gogaggar yar siyasa ce a nan da Madara
zama da yawa bisa kan wannan horo da yawa an shayi bisa kan harkar siyasan mata saboda yanda ya kamata mata su shiga da fific siyasa kenan wannan tahiya da suka zo mediator de la republic kenan sun kara mana karfin gwiwa abin da su gurin da suka sa gaba kenan insha Allah za a cika wannan gurin
yayin da a dai waje kuma Hajiya Maryaman ta kara da cewa duk da irin matsaloli da ake fuskanta ta ce an dan samu ci gaba a harkar mata
yanzu mata sun fahimta da duka yan siyasa su da kansu sun gane da cewa wannan tahiya ba ta yi wa sai da mata kuma alhamdulillah takara da aka ajiye daban-daban mata sun shiga da hihi musamman kuma gwamnati ma da taba wannan sa kenan maza ko mata suka yi kada su samu ƙasa da 25% a fannin zabe kenan wannan ya ba ƙara ba mata ƙarfi kuma insha Allah mata za su yi kokarin ka ne zai sa ka samu yanda tafarkalla bismillah suka shiga da fifi har ka su da yawa
Tamara Abari muryar Amurka daga Lamagara a jamhuriyar Nijar
muryar Amurka ta taba hannu da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yayi game da dokar tilasta amfani da kariyar fuska tare da hukuncin daurin wata sharan yan Najeriya na mai da martani inda wasu ke ganin
dokar na Muhammad Hassan Oscar wannan maganan corona ba abu ne na Najeriya kadai ba duk duniya ne kasan nan yanzu talaka suna cikin matsi kware da gaske saboda haka ni na sani kamar mu yanzu da kake magana da ni na da face mask wani talakan man bai da naira 100 da zai sai face mask din kuma dole a bi dokokin gwamnati don ciwo ba na mutum daya ba dole ku guraren amma wadansu guraren ba za ka tilasta su ba domin in ka ji kamar kauyuka nan yanzu gaba a Najeriya wadansu kauyuka din ya zadi ma ba su ji kauyuka sun mayar wa mutum wayarwa talaka an kauye kai ba
Malam Abdulhamid Dahir Bomo dake sharhi da fashin baki kan lamuran yau da kullum na ganin fa akwai abun duba kafin ma kafa wannan doka
ta bada mamaki kuma ba aikatan haka ba saboda gaskiya fi sabilillahi a halin da ake ciki yanzu da yanda aka sa wannan dokan to a hikimance a ilmance sannan a al'ada gaskiya wannan dokan ba a irin wannan lokacin ya kamata a sata ba kuma za a fara ma zama dole a sata saboda gaskiya fi sabilillahi an hankali sauran kasashen duniya inda ma suke cewa wannan abin ya zama dole a saka kafin a saka shi akwai wayar da kai daga al'umma gabaki daya to ba kasan nan namu hata lokacin da aka zo aka ce an killace mutane a gidajensu an hana fita an yi kaza kaza da irin wayannan gwamnati kawai ta yi a tayi wannan abin
shi ma wannan rajin kare haƙƙin bani Adama a jihar Taraba ko ya haska fitillan sa ne ma da cewa
bayan Allah al'umma suke fama da abin da ya shafi rashin tsaro da sauransu da rashin abin da za a ci akan abin da ya shafi matsalan sa face mask kan cewa wanda ba za a yi tara kai shi a prison to mutumin da yake fama da abin da zai ci bai da shi tukunna kada kace an sa mishi tara akan abin da bai zama wajibi bane don mu a gurin mu cuta Allah ne yake karewa duk da cewa an ce ka kare kanka kafin Allah ya kare ka mu a gurin mu mun yarda da haka amma matsalan shine gwamnatin mai taiwa talaka ta tunda take fama kare haƙin talakawa ne shin za ta saya wa talakawa wayannan abubuwa su yi amfani da shi ko kuma a'a babu kawai a ce kowa ya saya wani bai da abin da zai saye shi dashi sannan an kama shi an ce an buga saboda haka mu dai a matsayin mu na masu kare haƙƙin ɗan adam muna ganin kamar wannan wani fanni ne wanda ake so a tozartar da talakawa da shi
to wai ake cewa dan gane da wannan sabon doka da aka rattabawa hannu barista Sunday Joshua Ugra wani lauya mai zaman kansa a Yola
ana yin doka ne domin a samu a daidaita yanayi a al'umma domin a samu ci gaba to amma gaskiya a wannan dokan da shi shugaban kasa rafa hannu ya bisa tsari a ba gaskiya akwai abun da ya kamata a ce an yi la'akari a ciki abun da ake son a yi gyara sai wai a domin a yi gyara a kanta ba
kuma da menene yanzu ka an zo da ido a gaida ma za a cika gidajen yarin Najeriya da makare dokar. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Kar a shafa muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Hassan Maina kaina shi.
Masu sauraro da zaki saduwa a wani sabon shirin na tuba da tsaro. Da yau fara da Amurka sannan mu gangara Najeriya.
Sojojin Amurka suna horo sojojin Niger anan walam kuma a can Ifa. Kenan barazanar jayes wannan idan Biden ya zamna za a jayeta. To kaga wannan nan dai abin murna ne ga kasashen Sahel a ce Amurka sun zamma.
To gaskiya an sha wahala kuma wanda aka dauka matuka sun wahalu. Irin duwa sun da muka yi ta hawa. Mu ma maza karan kanmu wala sai mu huta. Kalan tana su mata.
Muna ta tafiya cikin rafin har muka kai gonan wani kankana sai na ce masa na gaji zan huta. Ka ce ba za mu huta ba.
Ta yi sabon shugaban kasa inda aka rantsar da Mr. Joseph Nate Biden Jr. na jam'iyyar Democrats a matsayin sabon shugaban kasa tafkin Chadi bisa manufofi irin na sabon shugaba Joe Biden. Tambayar kenan da kwararre kanshi a tafkin Chadi da kuma Sahel da Sadiq Abba.
Lalle kau ana jira kuma babban canji tsakanin yanda harkokin asiri tsakanin Amurka da Afrika suke. Ka san shi shugaba Trump kanya sabka daga mulki ya ce zai jawo sojojin Amurka daga Somalia wannan an yi shi tuni ya ce kuma zai jawo sojojin Amurka daga Sahel kenan wanda suke zamme a nan Agares ta Niger da yake lokacin Obama an sa kuɗi har wajen dala Amurka miliyan 100 an buga hinin jirgi kuma sojojin Amurka suna horo sojojin Niger a nan Walam kuma a can Jifa. Barazanar jayes wannan idan Biden ya zamna za a jayeta. To kaga wannan lalle abin murna ne ga kasashen Sahel a ce Amurka sun zamma. Idan kana tune wani lokaci har soji wajen 300 su Amurka suka ce za su aika kamaru saboda a yaki su mutanen Boko Haram a yan ta'adiya. Abin da zai kawo canji sun da su Amurka a lokacin Trump sun ki yarda a doki wannan sojoji na G5 Sahel a sa su kaman sojojin majalisar dinkin duniya saboda a samu kudin da za a iya bada kudin da ake saboda idan ka gane ai ba yau ba ake cewa za a kawo sojojin G5 Sahel nan Mali amma rishin kudi ko da yake an taimaka ka sasanta mutum ne mai iya cewa to ya yarda Amurka ta yarda tun da ai zaka Amurka ita ce ta kiyarra a ce sojojin nan da za a kawo majalisar dinkin duniya za ta rika bada kudin da za su yi aiki ka san lokacin Obama ne aka fara aiko sojoji na Amurka masu koya ma mutane aiki da yake idan kana tune yau da shekara uku akwai sojoji ma da aka kashe su nan wajen tango-tango ba ni sadanya mai kasar Chilaberi. To wannan duka za a ci gaba kenan da samun horo kuma za a ci gaba da samun makamai wanda zai kawo lalle canji a nan yanda Amurka take demokrasiyyar Sahel shi fama da wannan ta'adi. Shi Joe Biden ya ce zai za a ci gaba da kawo ma horo da yake tuni ana horo wajen Lakchad ana horon sojojin Niger ana kuma kawo taimako ga sojojin Kamaru to kenan za a ci gaba da wannan shi ma kenan zai kawo abinda ake cewa to kage abu babba wanda ake jira saboda haka ne mutane sun yi murna da shugaba Joe Biden zai ci mulki da ya ci mulki.
To yanzu kuma sai mu leka Najeriya inda su ɗan banga a yankin Biri dake karamar ka dake allurar rigakafi a ciki har da wata mata mai juna biyu daga hannun masu garkuwa da mutane ga ma karin bayanin da komandan yan banga na garin Birin ya yi mana.
Ni sunana Musa Bawa komanda na yan sa kai na cikin arewacin gasa sha wahala kuma wa'inda aka dauka matuka sun wahalu irin duwatsun da muka yi ta hawa mu ma maza karan kanmu wala sai mu huta kalan tana su mata da suka ji hasashen cewa dai ga munan mun kwararo mata domin mun hadu da wani tsoho yace ya gansu sun bi arewa kaman za su bulle shiyoyin hanyar bani sai na raba yara wasu domin mun ji kukan zabbi to sai muka kyautata zaton cewa su suka tarwatsa zabbin nan domin akwai zabbi cikin daji sannan sai muka zagaya ta wurin suka sake su su kuma sai suka kama tafiya kasa inda suka bullo shiyoyin farin shinge.
Daga bisani kuma matan da aka kubutar din su mana karin bayani.
Sunana Rebecca. To da dai muke wucewa mun kamo hanya muna wucewa
mun kai garahi wurin tab nan da mashin din mu ya nan yi slow ko da yake mun kama haya muna wutuwa mun ga su uku a zazzaune ba mu san ko wani yuri kala ba da mashin mu na sayawa yanda zai shiga wurin gargada wurin rahi ya wuce sai gashi muka ga mutum guda biyu sun hito cikin sarakuwan sauro mutum guda na da zai muka sassauka suka ce na za mu muka ce mun hito aikin rigakafi ne za mu je wuraga ta da suka kama mu suka ce mu sassauka da muka sauka ga mashin suka ce mu bin anya muna biyo anya mutum guda na gaba sauran suna bi ta bi din daji dai shiyoyin da suka doke mu ne amma ban san sunayen dajijukan ba sai dai zuwa can muna tahiya muna tahiya sai muka bula wani babban anya anyan kuma ya wuce can anyan mawundu ne daga nan kuma muka sallaka wurin muka kuma bi ta daji muna ta tahiya muna ta wucewa
sunana Juliana wanda muka isa nan tafki nan suka tare mu suka dauke mu ina ganin mu hudu suka mu biyar suka fara dauka dan muka kai hanya sai suka dauki mutum ɗaya muka kawo mu shida to sun san tare wani can hanya babban hanya mawundu da muka bulla suka dauke shi ya ce zai kama mashi asibiti a mata operation sai suka sake maza uku muka rage mu uku sai suka tafi da mu to sun yi tabi da mu daji daji gaskiya ban san suna kin dajin ba
ke ce mai juna biyu
eh gaskiya ban zaɓi ba tunda ina ta samun ciwon ciki da mara
ya aka yi kuka dawo gida
jiya da yan kunai su suna sun dafa doya suna ci sai suka ji halifin yan banga sai suka dauke mu dama sun aje mu cikin wani buka sun da daure mana fuska sai suka dauke mu muka je muka hawo wani tsauni suka boye mu wurin ko da yan bangan suka ga yan banga na zuwa wurin tsaunin sai suka kara gangarawa da mu muka yi ta shiga sarakuwar sauro da suka ga za a ga mu sai muka fada rafi muna ta tafiya cikin rafin har muka kai gonan wani kankana sai na ce masa na gaji zan huta suka ce ba za mu huta ba sai mun je gaba ko da muka ga masu siya mu huta to wurin itin da muka huta na suka rage mana muna sha shine nan sai ga mashin din dan banga ya tunkaro inda muke anan suka wake da kudu
wani bangare na yankin karamar hukumar Suleja dake jihar Talaija shi ma na fama da matsalar aika irin masu garkuwa da mutane a kwanakwanan nan ma yan ta'addan suka harbe wani mataimaki na musamman ga shugaban karamar hukumar ta Suleja yayin kuma da suka yi awun gaba da wasu mutane kamar da yadda shugaban karamar hukumar Honorable Abdullahi Shaibu Maje ke mana karin bayani.
Ina fata mun gaskiya sun karkuwa da mutane guda hudu wanda kafin su wuce sun yi rana media exina da ya tafi gida ya biya ta wajen a mashin suka harbe shi da bindiga wanda ya kai shi asibiti amma Allah cikin ikonsa ya karɓi kayansa bayan kwana uku sun ji a kai addu'a uku din shi. To bayan nan sun sake dawowa shi farin jiya cikin dare bayan an sako wa'annan da suka tafi da su mutane hudu wani gida a nan cikin shaga sun sake tafiya da mutane hudu wanda ko kafin jami'an tsaro su kai wajen sun riga sun bar anguwan gaba ki daya sabida kafin yana bayan daga bayan shi sai wani jeji daga nan suke fitowa za su shigo suna da information da suke cikin garin nan da suke ba su information na tafiya security na motsawan kowa da kowa.
Masu a madadin sashen Hausa na muryar Amurka Hassan mai na kaina da na tsara kuma na gabatar ke sallama da ku mu kasance lafiya.
Yanzu lokaci ya yi na sharhin murya Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
A karen tsada Joseph Robinette Biden a matsayin shugaban Amurka na 46 a majalisar dokokin kasar. Yan rantsuwa, shugaba Biden ya yi kira ga Amurkawa da sada kansu don su yi nasara kan kalubalen da kasar ke fama da su kana da kare makomarta. Ya ce tarihi yaƙini da aiki da hankali na nuna hanyar da za a bi hanyar haɗin kai za mu iya ɗaukar juna da mutuncin mu mawa za kuma mu iya haɗa kai mu daina ɗaga murya kana mu kwantar da hankalinmu wannan shine lokaci da muka shiga cikin mawuyacin hali mai cike da tarihi kuma haɗin kai shine zai kai mu ga ci gaba ga waɗanda suke wajen Amurka su ma sar mu da ƙasashen duniya ba dan magance matsalolin jiya ba amma na yau da na gobe za mu jagoranci ba dan misalin ikon mu ba amma dan ikon misalin mu zamu yi shi ne da karfin hadin kai zamu kasance da karfi kuma amintattun abokan tafiya wajen tabbatar yarta ba hannu na ikon sa na shugaban kasa dan cimma wanda Amurka ta koma cikin yarjejeniyar Paris dake duba dumamar yanayi na biyu shine maida Amurka cikin kashi dake da rinjayen musulmai da kasashen Afrika zuwa kasar haka kuma da dakatar da ginin katanga a bakin iyakokin kasar da Mexico a cikin jawabin nasa bayan rantsar da shi shugaba Biden yayi kira ga Amurkawa da cewar sai su fara sabuwar rayuwa ya kalubalance su baki daya da sai su rubuta tarihin Amurka cike da kyakkyawan fata ba da tsoro ba na hadin kai ba rarrabuwar kawuna ba ya kasance labari wanda nan da shekaru masu zuwa za a fada cewa mun ansa kira na tarihi cewa Amurka ta tabbatar da yanci a gida sannan ta kuma kasancewa abun koyi ga duniya tsayawa cikin mutunci da adalci a idan duniya wannan shine sharhin muryar Amurka na yau wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka
masu sauraro da wannan muka kawo karshen wannan shiri na musamman a madadin muryar Amurka ne Sani Shehu Ashaka da na jagoranci shirin nake cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum
Afrique, les infos, à Washington.
Georges Villon, le monde aujourd'hui.